الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتينا بيو قوتا الربيع الأول إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جمك زوا مدينة دبوت آياد لدي هدود أربعين تقوص ديدي دشاب يرقى وطن تقوص ميلادية تدبو يود عشرين دشدة kamar dai yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano, domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha na babban malami Al-Allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine majalisi ko darasi na 46. A darasin da ya gabata, darasi na 45, mun karanta gaba ta 105, inda malam yake cewa ya halatta al-julusi indahu athna ad-dafn bi qasdi tadhkir al-hadirin bil maut wa ma ba'da, wato ya halatta zama wato indahu wato a wajen wato binne mamaci daidai lokacin da ake binne shi, ya halatta wato a tunatar ayi wa'azi ga waɗanda suke mahalarta, a tunatar da su mutuwa da kuma irin rayuwar da take biyo bayan mutuwa, saboda hadithin Al-Bara ibn Azib, wanda hadithi ne mai tsawo wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wato a jana'izar wani mutum cikin al-Ansar mutanen Madina da aka isa makabarta bayan ana kokarin binne wannan mamaci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya zauna yana fuskantar al-Qibla, sahabbai suka zauna suka kewaye shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato irin girmamawa da darajantawa da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa, da irin natsuwar da suke samu in suna gaban sa, kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunan su. Wannan ko da yaushe ana buga misalin irin yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ke natsuwa da tattara hankali guri guda in suna gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, domin irin natsuwar da zaka yi tsuntsu ya zo ya sauka a kanka, sai dai tsuntsunka ne wanda ka saba bashi abinci ka saba da shi, amma dai tsuntsu wanda yake bako ba naka ba bai san ka ba, wace irin natsuwa ce zai yarda cewa babu cuta babu cutarwa, ko ya dauka ma kila kaman baka da rai har ya zo ya iya sauka a jikinka? To irin wannan natsuwar da tsuntsu zai zo ya sauka a kan mutum, irin wannan nutsuwar sahabbai suke nunawa in suna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dan sanda ko itace haka a hannunsa, yana dan arzanar ƙasa, kuma sai ya daga kansa sama ya sunkuyar da kansa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da ya haka hasa uku, ya daga kai ya kalli sama ya sunkuyar da kai, ya daga kai ya kalli sama ya sunkuyar da kai. A na ukun sai manzo Allah ya ce ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga azabar kabari, ku nemi tsarin Allah, Allah ya tsare ku daga azabar kabari, ku nemi tsarin Allah, Allah ya tsare ku da azabar kabari, sau biyu ko sau uku manzo Allah yana fadar haka. Sannan sai manzo Allah ya ce ya Ubangiji ina neman tsarin ka daga azabar kabari, ya Ubangiji ina neman tsarin ka daga azabar kabari, ya Ubangiji ka tsare ni da azabar kabari, sau uku. Sannan sai manzo Allah ya ci gaba da bayani cewa lallai ku sani duk sanda aka samu bawa mumini ya zo barin duniya, kuma zai koma zuwa ga ainihin wato Allah madaukakin sarki, zai fuskanci rayuwa wata sabuwar rayuwa ba ta duniya ba, to wasu mala'iku sukan sauka. Mala'ikun nan su ne wanda Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare su cikin suratul Nazi'at,
wannazi'ati gharqan da kuma wannashitati nashda. Nazi'ati gharqan wasu malaman tafsiri suka ce su ne masu zaran ran kafirai da mujrimai da tsananin karfi. Wannashitati nashdan su ne masu zaran rayukan mu'minai da salihan bayi cikin nishadi. To wayannan masu zuwa wajen mu'minan bayi, wayannan mala'iku za su sauka cikin yanayi mai kyau, cikin ainihin wato fararen fuskoki, suna dauke da likafani kamar yadda muka karanta cikin likafanin gidan aljanna. Za su zo su zauna babu wanda ya san adadin su sai Allah, domin shi mamaci dai wanda za a dauki ransa zai gansu iya ganin sa dai bai ga karshen su ba. Yana nan mala'ikan mutuwa zai zo, shi shugaban su kenan malakul maut zai zo ya zauna daidai kansa, sannan sai ya ce yake wannan rai tsarkakakkiya, wato yake wannan rai nitsatsiya a wata ruwaya, ki fito ki tafi zuwa gafarar ubangijin ki da yarda. Da aka ran mumini an ce zai dinga tahowa yana fita daga cikin ram, yana daga cikin jikin mumini din yana zubowa kaman yanda kasan wato ruwa yana diga daga bakin salka. Da aka haka mala'ikan mutuwa zai zare umarni ya bawa ran muminin, da aka ran muminin zai amsa wannan umarni ya dinga tahowa yana kwararowa kaman yanda ruwa ke fita daga bakin salka. Da aka mala'ikan mutuwa zai sa hannu ya dauki wannan ainihin wato rai daga karbarsa, kaman yanda muka ji a satin da ya wuce baya wani daukan wani lokaci sauran wannan mala'iku za su karba kuma za su ci gaba da abin nan. Da aka karshe dai za su tafi da wannan rai har zuwa sama ta bakwai, a inda za a rubuta sunan wannan mutum a cikin illiyin, ko ruhin nan a rubuta shi a illiyin, sannan kuma a dawo da shi ainihin wato zuwa gangar jikin meran. To kuma a daidai wannan lokaci kamar yadda muka karanta, mala'iku da ake kira munkarun da nakir su kuma za su bayyana ga mamaci a daidai lokacin da waɗanda suka binne shi suka juya baya za su fita su ban makabarta. A daidai wannan lokaci shi kansa mamaci yana jin ƙarar takalman waɗannan mala'iku, wato waɗanda suka zo kawo shi makabarta. To a wannan lokacin mala'ikun za su daka masa tsawa su zaunar da shi su yi mai tambayoyi guda uku zuwa hudu. Tambayar dai kamar yadda muka karanta, man rabbuka ma dinuka ma za ta kulu fi hadar rajulin ladhi bu'itha fikum, sai kuma ta ƙarshe shi ne ma amaluka. Wannan duk mun karanta a satin da ya wuce. Kuma mumini cikin kwanciyar hankali, ba tare da rikirkicewa ba, ba tare da rudewa ba, ba tare da inda ba, kai tsaye Allah zai tabbatar da harshensa wajen ba da jawabi, wajen ba da amsa. Suna tambaya yana amsawa, suna tambaya yana amsawa har su gama tambayoyinsu. To daga nan kuma sai kuma ya ji an yi wani kira daga sama cewa wannan bawa na duk amsoshin da ya bayar gaskiya ne, haka suke. Ku shimfiɗa masa shimfiɗa gidan aljanna, ku tufatar da shi kayan gidan aljanna, ku buɗe masa kofa daga nan har zuwa aljanna, inda ƙanshin aljanna, ni'imar aljanna za ta dinga buso masa tana shigowa ta wannan kofa, a kuma yalwata kabarinsa iya ganinsa. Sannan sai kuma wani mutum cikin kyakkyawar yanayi, kyakkyawar sufa, mai kyakkyawar fuska, mai kyawawan tufafi, mai daɗin ƙamshi, kuma shi kuma sai ya zo ya ce albishirinka, sai ya wa wannan mumini albishir cewa ina yi maka albishir da yarda daga Ubangiji da aljanna wadda take ni'imar ta ba ta yankewa. Wannan shi ne ranar da ake maka alkawarinta, don haka ni ne aikinka na kwarai da ka dinga yi, don haka zan dinga taya ka zama kenan. Wato zai zo ya ɗauke masa cewa. To wannan mun karanta har zuwa dai inda muka kai, inda muminin nan zai ce rabbi ajil qiyamah sa'a, ya Allah ka gaggauta tashin alqiyama, hatta arji'u ila ahli wa mali fayuqalu uskun. Idan ko bawa kafiri ne ko fajiri ne in yazo barin duniya, to duk abin da kaji mun faɗa akasinsa ne zai faru a ga wanda yake kafiri ko mujrimi ko fajiri mai laifuka. To mun tsaya a daidai gabar da yake cewa an zo gabar shi kam kafiri, an zara ransa, kuma babu annuri, babu albishir, babu wani fata na gari ga wannan ran. A tattare da haka za a yi sama da wannan ran, idan aka yi sama da shi sama ba za a bude ta ba. La tufattahu lahum abwabu samaa wala yadkhuluna aljannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat, daka ba zai samu damar a shiga da shi sama ba. Daga nan Allah ta'ala zai kira ya ce uktubu kitabahu fi sijjin, fi ardi supla sannan sai a ce amma bayan an rubuta sunan sa a cikin ensijin yan wuta Allah kiyaye sannan sai kuma a dawo da ruhin sa zuwa gangar jikin sa a daidai lokacin da shi ma wannan mala'iku za su bayyana su masa tambayoyi qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yatihi malakani wasu mala'iku wa innan mala'iku guda biyu dai munkar da nakir za su zo masa shadidal intihar masu tsananin tsawa fayan taharanihi za su daka masa tsawa wa yujlisanihi su zaunar da shi faya kula ne lahu shi ma za su yi masa wa'incan tambayoyi da mumini cikin yardar Allah ya amsa za su tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka faya kulu ha ha la adri wato ha ha dinnan ba wata ma'ana gare ta ba sun ce kawai irin duburburcewa da ainihin wato rikirkicewa da kidimewa da inda inda irin na wanda ya kasa amsa tambaya shine ha ha karshe sai ce la adri koda anan yayi ta kiramin ya haddace amsa man rabbuka rabbi allah ma dinuka islam ma za ta qulu fi hadha ar-rajul ladhi bu'itha fikum rasulullah koda mutun yayi anan in dai ya zamanto aikin da ya tafi sabanin abinda kalmomin amsar suka kunsa ne to ba lalle ya iya amsa su ba da haka sai ce bai sani ba fa yaqulani lahu su ce ma dinuka waccan tambayar kaga ya fadi man rabbuka ha ha la adadi ya ce bai sani ba an gane ko ya ce bai sani ba hiya kalimatun tuqalu fi dhahiki wa bil i'ad wa fil i'ad wa qad tuqalu lit tawajjuh wa huwa alyaqu bi ma'na alhadith wallahu a'lam ita kalmar ha ha din nan wato kalma ce wani lokaci da ake fadin ta lokacin dariya kamar irin kelkelewa da dariya din nan ha ha kamar dariya ce haka wa fil i'ad wa qad tuqalu lit tawajjuh duk da cewa wannan kalmar akan fade ta wato dan wato nuna ciki wato tashin hankali da damuwa da mutum yake ciki kuma wannan shi yafi dacewa da wannan fasar anan ka duba at-targhib tambaya ta biyu fa yaqula ni lahu za su ce da shi ma dinuka to menene addinin ka kai kamar wani addini ka bautawa Allah a kansa fa yaqulu ha ha la adri ita ma amsa babu yace bai sani ba fa yaqula ni ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum tambaya ta uku su ce me zaka iya cewa game da wannan mutumin da aka aiko muku ma'ana suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yahtadi lismihi fayuqalu muhammad fala yahtadi lismihi fayuqal muhammad fayaqulu ha ha la adri ba zai iya ma shiryuwa zuwa ga sanin sunan ba kaga shi wancan mumini ana cewa me zaka ce game da wannan mutum da aka aiko muku a wannan lokacin duk sunan wanda ka fada wallahi ka fadi babu wani malami babu wani shehi babu wani kowaye cikin mabiya wanda kake wanda shugaba da kake bi da zaka ambaci sunan sa nan face sai ka sha duka amsar shine ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum dan ba aiko maka kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka shi wannan ainihin wato kafiri din ko ainihin fajiri in an tambaye shi me zaka ce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala ya hata da bis lismi ya mamanta sunan ba zai ma iya tuno sunan ba fa yuqalu sai a ce da shi Muhammad ma'ana zai zama confuse me zaka iya cewa game da mutumin da aka aiko muku sai ya shuru wani mutum ne wannan gaba ɗaya ya manta saboda rayuwar tasa ba akan tafarkin manzon Allah ya tafi da ita ba dan haka zai manta ma sai an ce masa Muhammad ake nufi fa yaqulu ha ha la adri ita ma amsa ita bai sani ba arshe sai ya ce musu sami'tun nasa yaquluna dhak kawai naji mutane suna fadin wayannan abubuwan da kuka tambaya yanzu qala fayuqalu sai a ce da shi la daraita wala talaita kada ka sani kada Allah ya saka karanta Allah ya saba ka sani din ba kuma Allah ya saba ka karanta ba shine la daraita ma'ana baka sani ba to kar Allah ya saka sani baka karanta amsar ba kar Allah ya saka karanta fayunadi munadin minas sama an kadaba sai mai kira ya kira daga sama cewa an kadaba wannan mutum yayi ƙarya fa afrishu lahu minan nar manzo Allah ya ce ku shimfida masa shimfidar wuta gidan wuta wabtahu lahu baban ilan nar ku bude masa kofa zuwa wuta fayatihi min harriha wa samumiha to shi ma zafin wutar jahannama da iska mai dauke da tiriri na wutar jahannama za su dinga shigo masa ta wannan kofa wa yudayyiqu alaihi qabru za a takure masa kabarin sa za a kuntata kabarin hatta takhtalifa fihi adla'u wai har sai hakarkarin sa ya saba hakarkarin sa na dama ya koma hagu hakarkarin hagu ya koma dama saboda tsananin matsa da zai sha a cikin kabarin sa wa yatihi wa fi riwayatin wa yumathallahu rajulun yana cikin wannan azaba da musiba kawai sai kuma wani mutum yazo masa ko wayu mathalu lahu rajulun sai a misalta masa wani mutum qabihul wajhi wannan mutum yana da munin fuska fuskar sa ba kyan gani qabihu thiyabi me wato mugayen kaya wato qabihu thiyab kaya masu muni kayan sawa mumtinur rih me wari me doyi fa yaqul abshir bil ladhi yasuuka wannan mummunan mutum mai mummunan yanayi mai mummunan shiga sai ya ce ina yi maka bakin albishir game da abin da zai sake kona maka rai hadha yawmukal ladhi kunta tu'ad wannan ita ce irin ranar da ake maka alkawari ka gyara tsakaninka da Allah ka bujire ka koma ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaki ka rike addinin Allah da mutunci ka rike shi da muhimmanci shine gatanka shine daukakar ka duniya da lahira kaki ka bujire ka nuna kai mutane ma sun dame ka addini addini kai ka waƙale ka dan haka wannan ita ce ranar da ake maka alƙawarin ta fa yaqulu wa anta fa basharaka Allahu bishar man anta sai mamaci ya ce wa wannan mutum kai kuma kai ma Allah ya maka bakin albishir na sharri waye kai fa wajhuka alwajhu yaji'u bishar fuska ka da ganin ta fuska ce da tazo da sharri fa yaqulu ana amaluk yace ni ne aikin ka mugun aikin ka alkhabith ni ne aikin ka mugun aikin da ka aikata ni ne fa wallahi ma alimtu illa kunta badi'an an anta'atillah wannan mutum zai ce na rantse da Allah ban san ka ba sai a matsayin maƙuyaci wajen bin Allah ban san ka ba sai a matsayin maƙuyaci malalaci ba ka da kazar-kazar ba ka da nishadi wajen bin Allah sari'an ila ma'asiyatillah kuma kai dinnan ban san ka ba tunda na san ka a inda na san ka inda kafi auki inda kafi haba-haba inda kafi hanzari wajen sabawa Allah duk inda za a sabawa Allah in baka zo na ɗaya ba ka zo na biyu in baka zo na biyu ba da wahala a wuce na goma sai an lissafa ka duk aikin tirda Allah wadai kana gurin kallakallan banza shaye-shaye da sauran abubuwa a nan kafi auki fa jazakallahu sharran da haka Allah ya saka maka da sharrin da ka aikata thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam sannan sai a turo masa wani mala'ika a'ma baya gani asam abkam baya ji baya magana wannan summun bukumun umyun kenan thumma yuqayyadu lahu a'ma sannan sai a turo masa wani makahu asam kurma abkam bebe fi yadihi mirzabatun yana rike da wata murjijiyar guduma law duriba biha jabalun inda wannan gudumar za a duba dutse a dake shi da ita kana turaban wannan dutsen zai ragargaje ne ya zama kasa ya zama gari fa yadribuhu darbatan wannan a'ama asam abkam zai gurza masa wannan guduma ma'ana ya buga masa ita hatta yasira biha turaban har shi ma sai ya baje ya zama kamar kasa saboda dukan da wannan a'ama asam abkam yayi masa thumma yu'iduhu Allahu kama kana Allah ya kuma dawo da shi yanda yake fa yadribuhu darbatan ukhra ya sake masa wani dukan da wannan gudumar fa yasihu sayhatan ya kalla wata irin kara yasma'uhu kullu shay'in komai yana jin wannan karar illar sakalai ne banda mutum da aljam su kadai ne Allah ta'ala ya dode jin su Allah ya hane su su ji karar bugu da duka da maka da ake yi wa mutum a cikin kabarin sa, kururuwa da iface ifacen da mutum yake a cikin kabarin sa, babu wanda duk wata halittar Allah tana ji banda mutum da aljan. Thumma yuftahu lahu babun, sannan sai kuma a bude masa wata kofa, minan nari ta wuta, wayumahadu min furshin nar, a shimfuda masa shimfudin gidan wuta. Fa yaqul, sai kaje yana rabbi la taqumi sa'a, ya Allah karka tashi alkiyama, domin shi ya san wannan bala'in da musibar da yake ciki wallahi so mun tabi ne kafin aje lahira, azaban nan da yake sha ga ta muraran wanda jikinsa ba zai iya dauka ba, ga ta yana fama da ita, da haka addu'ar da yake a tsaya iya nan ayi jinkiri ka a tashi alkiyama, domin ya san an tashi alkiyama, to kuma bala'in da musibar ta fi haka. Akhrajahu Abu Daud, wannan fa hudu ba ce ko kuma wa'azi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a makabarta. Kaga dama ga dan uwanku nan ana sashi a cikin kabari, ga kuma ana sanar da kai kai mata ka tana zuwa, wa'anne irin mala'iku ne za su zo maka baka sani ba, wace irin tambaya ko amsa, wace irin amsa zaka bayar, shi ma baka da masaniya. Bida ka wannan kadai ya isa mutun ya tsaya yayi kansa fada, ya gaya wa kansa gaskiya, yayi kokarin kyautata alaka da Ubangiji subhanahu wataala, ya riki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin tafarki abun bi, yayi kokari wajen tuba daga zinubansa da laifuffukansa kafin lokaci ya zo masa. Kaga dai bata jira kuma bata bari ka kimtsa ko ka shirya. Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na biyu, hadisi na 200 ko shafi na 281, Al-Hakim mujalladi na 1 shafi na 37 zuwa na 40, Abu Dawud ad-Dayalisi a hadithi mai lamba ta 753 ko raqam na 753, Ahmad Imam Muhammad a mujalladin sa na biyu shafi na 200 ko hadithi na 287 288 295 296. Wasiyaqu lahu, wannan lafazin na Imam Ahmad ne, wal ajuri fi shari'a, haka Imam al ajuri a cikin ash-shari'a shi ma ya kawo shi tun daga shafi na 267 har zuwa 367 zuwa 370. Warawan Nasa'i, Imam an-Nasa'i ya ruwaito a mujalladin sa na 1 shafi na 282, Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 469 zuwa 470. Al-qismul awwal minhu, bangaren farko na wannan hadisin, ila qauli har zuwa fadin sa, wa ka anna ala ru'usina tayr, kai ka ce tsuntsaye ne akan mu in muna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda natsuwa. Wa huwa riwayatun li Ahmad li Abi Daud, kuma wannan ita ce riwayar da Imam Abi Daud ya ruwaito a mujalladin sa na biyu shafi na 70, bi akhsar minhu, amma riwayar Imam Abu Daud tafi zama takaitacciya sama da ta Ibn Majah. Wa kaza Ahmad, haka Imam Ahmad a mujalladin hudu shafi na 297. Wa qala al-Hakim, Hakim yace sahihun ala shart al-shaykhayn wa aqarrahu adh-Dhahabi wa huwa kama qala Sheikh Albani, yace kuma magana haka take kamar yanda suka fada, hadithin ya cika sharadin shaykhayn, kuma ainihin wato hadithi ne sahihi. Wa sahu Ibn al-Qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin, haka Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya inganta wannan hadisi a cikin littafin sa I'lamul Muwaqqi'ina Ar-Rabbil Alamin a mujalladi na 1 shafi na 214, wa Tahdhibus Sunan, da kuma Tahdhibus Sunan mujalladi na 4 shafi na 337, wa naqala fihi tashihahu an Abi Nu'aym, kuma ya ruwaito ko ya cirato maganar inganta wannan hadisin daga Abi Nu'aym wa gairu wa Abi Nu'aym wa gairihi, da kuma wanin sa. Ka duba lamba ta 1, yake cewa wa ziyadatul ula li Abi Daud, ziyada ta farko, tunda kamar mun fahimci karatun yanzu duk inda ya kawo baka ziyada ce, duk inda ya kawo maka dogon hadisi a ciki ko kuma ko daga jere ne kaga yayi yana ta kawo baka ya dan kawo magana ya dan sata a cikin baka, yana nuna maka ziyada ce ta wata riwayar. To ziyada ta farko li Abi Daud wa Ibn Majah wal Hakim, wa thaniya ziyada ta biyu li Ahmad wa Dayalisi, wa thalisa lahu ziyada ta uku tasa wal Hakim da Abu Abdullah al Hakim ne Saburi, wal rabi'a ziyada ta hudu li Ahmad, wannan ziyada ce ta Imam Ahmad, wal khamisa li Dayalisi, ziyada ta biyar kuma ta Abu Daud al Dayalisi ce, walahu sadisa wa thamina yana da kuma ziyada ta shida da ta bakwai da ta takwas shi ad-dayalisi was sabi'a lil hakim ziyada ta bakwai kuma ta abu abdullahi al hakim al saburi wa thamina lil dayalisi ta takwas kuma ta abu daud ad-dayalisi wa tasi'a li ahmad ta tara kuma ta imam ahmad ce wal ashira li abi daud ta goma ta imam abi daud wal hadiyata ashara wa thaniyata ashara lil dayalisi da ziyada ta 11 da ta 12 duk wannan ta abu daud ad-dayalisi ce wa thalitha li ahmada wato wa thalitha wa thalithata ashara li ahmada wato ziyada ta 13 ta imam ahmad wal rabi'ata ashara lil dayalisi ta 14 ta imam ad-dayalisi wal khamisata ashara lahu ta imam ad-dayalisi wa kadha ahmad haka imam ahmad was sadisata ashara ziyada ta 16 lahu ta shi imam ahmad ce aidan wali yake ta abu daud ad-dayalisi ce wali ahmad wa lahu as-sabi'ata ashara wa thaminata ashara wa tasi'ata ashara wal 20 wal wahida wal 20 walil hakim al-akhiratan abu abdullahi al-hakim ne saburi shi kuma ziyada guda biyu ta karshe tasa ce minha wa thaniyata wal 20 li ahmad wa thalithata wal 20 wal khamisata wal 20 lil hakim والرابعه وال20 للديالسي والسادسه وال20 لاحمد والسابعه وال20 للديالسي والثامنه وال20 لابي داود والتاسعه وال20 وال30 للديالسي ولاحمد الزيادات الباقيه وتصورا زيادات دين امام احمد ني والثالثه وال30 منها للديالسي ولفظها لهم صورا عينين وتتا 33 تا منها daga irin daga ziyada din ziyadat din liddayalisi ta abi daud ad-dayalisi ce wa lafzu halahu kuma lafazin nasa ne wa amma ziyadatu thaniya amma wa amma riwayatu thaniya amma riwaya ta biyu fa hiya lil hakim wannan riwaya ce ta abu abdullahi al hakim ne saburi wa li ahmad ath-thalitha wa lil hakim wa ad-dayalisi ar-rabi'a wal khamisa wa as-sadisa an fahimta ko wa yajuzu ikhrajul mayyit min al-qabr yanzu mun ji cewa ana yin wa'azi ba zuwa za a zauna ba sai a tashi ba wani a samu wani ya tashi tambihi ya ja hankalin mutane gurgudu gaba ta 106 wayajuzu ikhrajul mayyit yana halatta fito da mamaci min alqabari da kabari daga kabarin sa an sa shi a kabarin kuma wani dalili yasa a fito da shi lagaradin sahihin saboda wani dalili ingantacce ana iya sa mutum a kabari kuma a sake fito da shi kama laudufina kamar misali da za a ce an binne mamaci kabala gasilihi kafin a wanke shi an manta ba a wanke shi ba aka binne shi za a ciro shi wa takfinihi ko kuma ba a sa masa likafani ba wa nahwi zalika da makamancin haka li hadithi jabir bin abdullah radiyallahu anhu qali saboda hadithin jabir dan abdullah radiyallahu anhu أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي منزل الله صلى الله عليه وسلم يازو قبر عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين بعد ما أدخله فرته باين أرغا أنسى شأتك الرامنسى أرغا أنسى شأتك الرامي سيقى منزل الله صلى الله عليه وسلم يازو فأمر به فأخرج منزل الله يباد أمرنية أتروش aka fito da shi fa wada'ahu ala rukubatai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan gwiwoyinsa masu daraja wana fasa alai yayi masa tofi min riqihi daga yawunsa mai albarka yayi masa addu'a yayi masa tofi wa albasahu qamisahu kuma manzo Allah ya cire tufafinsa ya sanya masa tufafinsa qala jabir yace wa salla alai kuma yayi masa salla fallahu a'lam Allah shine mafi sani wa kana kasa abbasan qamisan to shi abdullahi ibn ubay ibn salul ya kasance ya taba tufatar da abbas ibn abdul muttalib babban manzon allah ya tufatar da shi wato ya tufatar da shi riga ko tufafi duba lamba ta daya yani bil hikma allati min ajliha fa ala sallallahu alaihi wasallam zalika bi ibn ubay ma akaunihi kana munafikan kama taqaddama fil mas'ala as-sittun fil mas'ala as-sittin ko yake cewa wato yana nufin hikimar da saboda wannan hikimar ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa dan Ubayyu abinda yayi masa dinnan duk da cewa dan ubayyu dinnan munafiki ne kuma munafircin ba karami bane faqul i'tiqadi kama ta kaddama kamar yanda wannan bayanin ya gabata a can baya a mas'ala ta 60 ban sani ba ko za ku iya hararo mas'ala ta 60 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa sallah har sayyidina umar ya shiga gaba ya rike tufafin annabi ya ce ya zaka yi masa sallah bayan wannan mutum munafiki ne kuma na bugawa a jarida kuma munafurcinsa ba boyayye bane kuma ya ma'aikin Allah yayi maka kaza yace kaza akan ka yace kaza akan ka ina fata an gane wanda daga ƙarshe in kun tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma har sayyidina umar ya kawo masa ainihin ayat da aka ce kar a nema masa gafara manzo Allah ya ce zabi aka bani an gane ko an bani zabi ko in nema masa gafara in nema maka gafara ko kan nema maka gafara yawa والظاهر ان هذا كان قبل النزول قوله تعالى زنچن da ya fuke yake bayyana anan ko zancen da ya bayyana shine wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa dan ubayyu hakan ta faru ne kafin saukar fadin Allah ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada kai sallah akan gawar daya daga cikin su da ya mutu har abada kuma kar ka tsaya akan kabarinsa da nufin yi masa addu'a to wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa dan ubayyu wancan abin ne katin saukar wannan aya wahina idhin to in haka ne kaga yumkinu fahamul hikmati fi ma allaqanahu hunak ashe zamu iya fahimtar hikimar daga abinda muka yi ta'aliqin sa a can a can mas'ala ta 60 an gane ko haka kaga kenan in har ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka daga baya kuma aka saukar da ayar wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kaga babu cin karo to sannan an ce wa kana kasa abbasan qamisan ya tufatar da abbas riga shi ma ya'ani al abbas Abbas din da ake nufi anan ana nufin fa al-Abbas bin Abdul Muttalib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to taya ya dan Ubayyu ya tufatar da al-Abbas tufafi wadhalika yawm Badr wannan abu ya faru ne ranar Badr lamma utiya bil asara lokacin da aka zo da fursunonin yakin Badr wa utiya bil Abbas sai ga al-Abbas bin Abdul Muttalib shi ma cikin fursunonin da aka kamo walam yakun alayhi thawbun kuma babu tufafi a jikinsa ma'ana kila wajen kamo shi ko wani abun nan ko tufafin ya yage ko kuma tufafin ya fadi da haka sai zamanto gashi an zo da shi amma babu tufafi fa wajadu qamisa abdullahi bin ubay sai suka samu rigar abdullahi dan ubay dan salul fa kasahu annabi sallallahu alaihi wasallam iyaha sai manzon Allah ya tufatar da baffansa wannan riga kaji inda ake ganin kamar shi dan Ubayyu yayi wata rana shi ba an gane ko da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tufatar da baffansa da aka kamo a cikin fursunonin yaki sai ya tufatar da shi riga da aka samu daga wajen dan Ubayyu an bayyana ko fali zalika albasahu annabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu kamar mukafa'a ne man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya muku abin kirki ku saka masa kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa dan Ubayyu anan mukafa'a ce kamar saka masa yayi bisa ga abinda yayi wa baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakaza saqahu al-Bukhari haka Imam al-Bukhari ya koro fil jihad wannan riwaya ko wannan hadisi a cikin babin jihadi fa yumkinu kenan zai iya yiwa an yakuna hadha huwa sababu min ilbasihi qamisahu zai iya yiwa wannan shine musabbabi ko dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tufatar da dan Ubayyu kayan tufafinsa me yasa saboda dan Ubayyu ya taba tufatar da al-Abbas ammun rasul sallallahu alaihi wasallam tufafi wa yumkinu kuma suka ce zai iya yiwa an yakuna sababu dalilin zai iya zama ma akhrajahu al-Bukhari aidan riwayar da Imam al-Bukhari ya fitar da ita fil janaiz a cikin janaiz annabi na Abdullahi al-Madhkur dan Abdullahi bin Ubay dan bin Salul wato dan gidan wannan shugaban munafikan kasan shi sahabi ne to dan Abdullahi bin Ubay bin Salul al-Mazkur da aka ambata dinnan qala a wata ruwaya da Bukhari ya kawo cewa shi wannan dan nasa ne yazo yace ya Rasulullah albis abi kamisaka alladhi yali jasadaka ina neman alfarma ka tufatar da mahaifina kayan da yake taba jikinka kuna fahimta a wannan riwayar an nuna cewa dan sa ne yazo ya nemi alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tufafi wanda Annabi ke sawa kuma tufafi mai taba jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a wata riwaya annahu qala dan Ubay bin Salul ne yace a'dini qamisaka ya makin Allah alfarmar da nake nema ka bani taguwarka ka bani kayan sawarka ukaffin hufi ina so in yi masal nannade shi in masal kafani a cikin tufa a cikin mayafinka ya makin Allah ina son ka bani mayafinka zan je in nannade mahaifina a cikin wannan mayafina ka an gane ko wa yumkinu an yakuna sababu huwal majmu'a zai kuma iya yuwa sababin da yasa annabi ya sanyawa dan Ubay mayafinsa zai iya yuwa duk waɗannan abubuwan ne gaba daya as-su'alu wal mukafa'a zai iya yuwa dan sa ya roki alfarmar sannan kuma manzo Allah yayi niyyar yi masa sakayyar alherin da yawa babbansa ko kun fahimta da haka abubuwan guda biyu zai iya yuwa su suka hadu gaba daya na farko da ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai man mukafa'a sai kuma ga dan sa ma ya sake zuwa neman alfarmar cewa a bashi tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam je ya nannade mahaifinsa a matsayin likafi wala mani amin zalika kuma ba abin da zai hana haduwar matsalolin guda biyu zai iya yiwa a hada su duka a ce dan ya tambaya kuma Annabi yayi niyyar mukafa'a kaza fi nail al-awtar haka magana ta zo cikin nail al-awtar na al-imamu Shawkani mujalladina 4 a ko shafi na hudu har zuwa na 97 ko kuma kace mujalladi na hudu shafi na 97 an gane ko
wa alimin nan da suka ce zai ce zama biyu da aka dauki ta kamar wanda dan da ya nemi a baya kenan ba magana fito da shi daga kabari
akwai tunda aidin matsalar zai iya yiwa a gurin akai an gane ko wannan bai ci karo da fito da shi ba in kuma an so za a iya cewa in ya zamana tambayar yayi kaga ai anan magana biyu yayi cewa ya rasulullah albis abi qamisaka alladhi yalija sadaka a wata ruwaya kuma a'dini qamisaka ukaffin hufihi to in ka dauki ruwayar albis abi qamisaka alladhi yalija sadaka tana iya wa gurin ne da yasa aka fito da shi in mun dauki a'dini qamisaka ukaffin hufihi to kaga ya nemi alfarmar tinkan in an dauki wannan a matsayin shine dalilin kaga tinkan ai masalin kafani ya nemi alfarmar Annabi ya bashi mayafi zai je ya wasa likafani da mayafin da ke taba ne taba jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam an gane da haka kowanne zai iya yiwa akharajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan riwaya mujalladi na 3 shafi na 167 wasiyaqu ma az-ziyadati al-akhirati lahu sannan lafazin da muka ji dinnan tare da ziyada ta karshe dinnan wakana wakana kasa abbasan kamisa to wannan ziyada ta karshe ita ba ta imam al-bukhari ce wa muslim haka imam muslim mujalladi na 8 shafi na 120 والنسائي امام النسائي مجلد 1 شافي na 284 والزياده الاولى له زياده ta farko ta imam an-nasa'i ce ibn al-jarud da ibn al-jarud a hadisi na 260 والبيهقي امام البيهقي مجلد 3 شافي na 402 واحمد امام احمد مجلد 3 شافي na 381 من طريق عمرو ابن دينار ta hanyar amru dan dinar sami'ahu min jabir shine yaji daga jabir dan abdullah walahu dariqun ukhra, hadithin yana da wata hanyar daban, an Abi Zubair, ita kuma hanya ce daga aka samu ta daga Abi Zubair, an Jabir, shi ma dai daga Jabir radiyallahu anhu kala. Jabir yace lamma mata Abdullah ibn Ubay, lokacin da dan Ubay ya mutu a tabunuhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan sa sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala yace ya rasulullah, ya maikin Allah, innaka illam ta'atihi lam nazal nu'ayyaru bihadha. Dan ne ya nemi alfarma, yace ya maikin Allah, in har baka zo kan gawan mahaifina ba, to ba za mu gushe ba, ana goba mana magana. Tunda su sauran mutane waɗanda suke can gefe, su ai suna ganin dan Ubay ba a matsayin munafiki ba, a matsayin sahabi cikin sahabbai. An gane ko? Da haka in har ya ma'aikin Allah baka zo kan gawarsa ba, baka zo ba, lam nazalto, mu iyalansa ba za mu gushe ba, nu ayyaru, ana aibata mu bi hadha, da wannan abu. To kaga kamar in ka duba a wannan lafazin, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alfarma da karanewa wa ɗansa. Fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo, fa wajadahu qad udkhila fi hufrati, lokacin da domin kaga kenan ka duba asalan Annabi bai niyya zuwa ba, amma da dan yazo yace ya maikin Allah, naga har yanzu baka zo ba, gashi can har za a binne shi, ba mu ganka ka zo ba, ya maikin Allah, in har baka zo ba, to wannan ya zama mana abun magana, za a yi ta gaya mana magana, ana aibata mu da wannan. Sai Annabi yazo yana zuwa, fa wajadahu qad udkhila fi hufrati, sai ya tarar har an sanya shi a cikin ramin cikin kabarin sa. Fa qala, sai yace, afala qabala an tudkhiluhu, ba ku kira ni ba kafin ku shigar da shi kabarin? Fa ukhrija min hufrati, da haka sai aka fito da shi daga ramin. Fa tafala alaihi, manzo Allah ya masa tofi, min qarnihi, tun daga kansa, ila qadamihi, har zuwa kafarsa. Nabi ya ce masa tofi, ya ce masa addu'a, sannan bayan ya gama, wa albasahu qamisa, ya kuma cire mayafinsa ya sanya masa. Na fata an gane. Akhrajahu Ahmad a mujalladin uku shafi na 371, wa an-Nasa'i fil Kubra kama fi Tuhfatil Ashrab mujalladin biyu shafi na 311, wa ad-Dahawi fi al-Mishkil Mishkil Ma'ani al-Athar, wato mujalladin ɗaya shafi na 14 da na 15, bi sanadin ala shartin Muslim, lakin Abu Zubair mudallis wa qad an'anahu. Sai dai wannan riwayar ta Abu Zubair, shi Abu Zubair din nan mudallis ne, sannan illa ta biyu kuma, wa qad an'anahu, ya ruwaito hadithin da an'ana. An gane ko? Ya ruwaito shi da me? An'ana. To kuma kamar yadda muka sha karantawa, idan malami yana yin tadlisi, to ba a karɓar ruwayarsa illa idza sarraha bitahdith, ko sai ya faɗa ƙarara cewa haddathana, ko akhbarana, ko anba'ana, ko ɗaya daga cikin anwa'ut tahammul. Amma in ba haka ba, ba za a karɓa ba, dan haka wannan riwaya ce wanda take tana da rauni, ba za a karɓe ta ba, saboda shi Abu Zubair mudallis ne kuma yayi an'ana. Gaba ta 107, wala yustahabbu lirrajuli an yahfara qabarahu qabala an yamuta, ba a san mutun yaje ya tona kabarinsa tun kan ya mutu. An gane ko? Tun yazo ya ware wani guri yace to shi kawai nan ne nasa, yaje tona shi, har ma a ce wani lokaci wai yana dan kai ziyara yaje ya gani ya abin nan. Fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dhalika, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba. Huwa, shi dai bai ba, wala ashabahu, ba a samu wani cikin sahabbansa saboda tsabar takawa da tsoron Allah, wai da nuna cewa ya shi kullun a shirye yake da mutuwa, ya ji ya tona a kansa kabari ba. Ba a samu ba, Annabi bai ba, sahabbansa ba su ba. Wal abdu la yadri ayna yamut, to ai shi bawa ma bai san inda zai mutu ba. Lalle ne inda ka tona kabarin anan zaka mutu. Wa in kana maqsudur rajuli al-isti'dad lil maut, idan mutun yana nufin wai saboda shirya wa mutuwa ne, to fa hadha yakunu min al-amali salih, to wannan zai iya zama daga cikin ayyuka na kwarai. ya zama mutum manufar da ta sa yayi haka wai diddan ya samu al-isti'dad al-maut shine wa idza kana maqsudur rajuli al-isti'dad min al-maut in ya zama manufar mutum yayi ne dan shiri da kuma tanadi da kimtsi saboda mutuwa fa hadha yakunu min al-amali as-salih to wannan zai iya zama ma daga cikin ayyuka na kware kaza fil ikhtiyaratil ilmiya haka wannan magana ta zo cikin al-ikhtiyaratul ilmiya li shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala an gane ko yawwa kaga in ya zama da kikkiawan manufa irin wannan zai iya zama daga cikin ayyuka na gari to amma ayyuka na gari annabi bai ba sahabbai ba su ba wai zaka kawai kikkiawan niyyar ce zai ta sa za ta sa a ce masa wa in kana maqsudahu lirrajuli maqsudur rajuli listi'dad alisti'dad lilmaut fa hadha yakunu min al-amali as-salih zai iya zamantowa daga cikin kikkiawan niyya amma in ya ji wannan karatun bai kamata ya ba an gane ko domin an gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba sabansa ba su ba at-ta'ziyatu gaba ta 15 a cikin wannan littafi ko babi na 15 babin da zai magana akan ta'ziya wato shira'u ta'ziyatu ahlil mayyit an shar'anta yin ta'ziya wa iyalan mamaci menene ta'ziya yace wa hiya alhamlu ala sabri bi wa'd alajr wa du'a lil mayyit wal musab wato ita ta'ziya hiya alhamlu ala sabr shine dora wanda akai wa mutuwa akan hakuri bi wa'd alajr da gaya masa alƙawarin samun lada in yayi hakuri wa du'a lil mayyit da kuma yi wa mamacin addu'a wal musab da kuma wanda aka jarrabta da rasuwar wani dan uwan nasa ko danza ko babansa ko wani nasa wannan ita ake kira da ta'ziya ma'ana a hakurkurtar da mutum a nuna masa Allah ya alƙawari da tanadin lada mai girma in yayi hakuri sannan ayi wa mamacin sa addu'a shi ma kuma ayi masa addu'a bisa ga wannan jarabawa da ya samu wa fihi hadithan a cikin maganar yin ta'ziya kuma shar'antacciyar abace ta'ziya a musulunci akwai hadisi guda biyu al-awwal an qurrata al-muzani radiyallahu anhu qala hadisi na farko an karbo shi ne daga qurrata al-muzani radiyallahu anhu qala yace kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza jalasa idan fa ya zauna a guri ya jilisu ilaihi nafaru min ashabi sai ka samu wata jama'a daga sahabbansa sai su zo su zauna a gurin sa وفيهم رجل يقول وفيهم رجل وفيهم رجل له ابن صغير وترانا manzo Allah yazo ya irin wannan zaman ya zauna wasu daga cikin sahabbai sun zo sun zauna tare da shi sai zama a cikin su kuma akwai wani mutum له ابن صغير yana da dan yaro karami yana da da karami yatihi min khalfi dhahrihi yana zuwa da shi a bayan sa ana yana goyo wannan yaron ya taho da shi majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fayuqiduhu baina yadai in yazo sai ya ajiye shi a gaban sa an gane ko fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce wannan mutum tuhibbu kana san yaron nan naka fa qala ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah ahabbaka Allah kama uhibbu Allah ya soka kamar yadda nake son yaran nan an gane fazala ce ka amma ba naga kana son yaran nan kana son yaran nan yace ya makin Allah irin yadda nake son yaran nan Allah ya soka kamar yadda nake son yaran nan Allah da jarabawa fa halaka sai yaran ya mutu yana mutuwa famtana ar-rajul an yahdura al-halqa sai mutumin ya daina zuwa halkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai dai na zuwa majalisi wajen karatu li zikri ibnihi wato saboda tuna dan sa fa hazina alai yayi bakin ciki matuka game da rasuwar dan sa fa faqadahu annabi sallallahu alaihi wasallam a kwana daya kwana biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi wannan mutun ya rasa sai ya ga bai ya daina ganin sa faqala sai ce mali la ara fulanan sai tambaye sabai ta ni kam kaman na ga bana ganin wani faqalu sabai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah bunayyu alladhi ra'aytahu halaka ai dan karamin dan nan nasa ne da ka gani shine ya mutu falakiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi fasalahu an bunayhi sai manzo Allah ce ya ko yaro sai tambaye shi wannan yaron nasa fa akhbarahu bi annahu halaka yace amakin Allah yaro ya mutu ya rasu fa azzahu alai manzo Allah ya masa ta'aziya akan rasuwar wannan dan kaga shi ta'aziya tana da asali ta'aziya tana da asali da haka manzo Allah ya masa ta'aziya ya jajanta masa ya kuma hakurkurtar da shi thumma qala sannan sai manzo Allah yace ya fulan yace wane ayyuma kana ahabba ilaika bari in gaya ma a cikin abubuwan nan wanne kafi so abubuwa ne guda biyu zan tambaye ka su yanzu wanne kafi so antumatti'a bihi umraka kana so ka ci gaba da more rayuwarka da wannan dan naka kyale ka kawai kar ya mutu ka ci gaba da more rayuwarka da ganin sa aula ta ci gadan ila babin min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yabtahu laka ko kuma zaka yi hakuri dauke shin nan da aka yi ka zo gobe alkiyama zuwa ga wata kofa cikin kofofin aljanna ka same shi ma ya riga ka zuwa bakin kofa yana jiran ka ƙara so ya bude maka aulata ti gadan ko kuma baka so ne ka zo baka so ka zo gobe alkiyama ila babin min abwabil jannati zuwa ga wata kofa cikin kofofin aljanna illa wajadtahu face fa sai ka zo ka samu wannan dan naka kada sabaka ilaihi ya riga ka zuwa kofar yabtahu laka yana kokarin bude maka wanne kafi so abin maka shi ka ci gaba da more rayuwarka da shi kana jin dadin ganin sa ko kuma kana ganin wannan abu da Allah ya yi maka ka karbi shi hannu biyu Allah ta'ala ya baka wannan sakamakon dan nan yazo ya bude maka kofar aljanna ranar alkiyama ala ya bunayya yace kale ya nabiyallah yace ya annabin Allah bal yasbiquni ila babil janna a na hakura ya riga ni zuwa kofar aljanna fa yabtahu ha ilayya ya bude min ita lahu ahabbu ilayya na rantsa da Allah ni shi na fuso ya makin Allah ala fa zaka laka yace to ka samu wannan ka daina wannan boye boyen ka daina fito ka daina kin fitowa ka fitowa ci gaba da hulɗa kawai ka rungumi kaddara ka bar wa Allah al'amarin Allah zai maka haka fa qala rajul min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina ya ji ga wani mutum har an masa alƙawarin ɗansa zai zo ya riga shi zuwa kofar aljanna ya bude maka kofar aljanna saboda ya mutu yana dan yaro yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ja'alani Allahu fida'aka Allah ya sanya ni in zama fansarka alahu khasatan aw li kullina wannan hukuncin nasa ne shi kadai ko har da mu qala bal li kullikum mazala ce ai wannan hukuncin na kowa da kowa ne duk wanda aka dauki ɗansa sanyin idanunsa farin cikin zuciyarsa aka dauke shi yana karami kuma yayi hakuri bai yi raki ba bai nuna fushi ba to irin wannan sakamakon Allah ya tanadar masa an gane ko akhrajahun nasa'i bamu nasa'i mujalladi na 1 shafi na 296 wasiyaqu lahu wa ibn hibban fi sahihi wal hakim shi ma mujalladi na 1 shafi na 384 wa ahmad mujalladi na 5 shafi na 35 wa qala al hakim sahihul isnad wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala wa akhrajahu an-nasa'i aidan bamu nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 1 shafi na 264 nahawahu makamancin wannan wa kadhal bayhaqi fi sunan haka Imam al-Baihaqi cikin Sunan al-Kubra mujalladi na 4 shafi na 59 zuwa na 60 ko da na 60 wa fil adab haka a cikin al-adab safha ta 437 da 38 zuwa 439 musawwara illa annahu lam yasuq awwalahu bi tamami sai dai bai kawo farkon hadisin cikakken sa ba wa indahu ziyadatu kulluha amma duk wa'annan ziyada din yana da su gaba ɗaya illa al-ula banda ziyada ta farko ta ai yana da lokaci yayi ko
minti
biyar ah to ai sai mu tsaya nan walil hadith shahidun fil majma' to mu tsaya dan insha Allah abinda muka karanta zama didi Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum